وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو كان وتا عشرين دا بيال غوتن هدو شكرا تا دبو دي هدو دا أربعين دا بيال hijira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 9 ga watan 11 shekara ta 2023 a lissafin Turawa. Muna darasi na 16 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka, littafin Riyadus Salihin na Imam Nawawi, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar Jami'ar Bayero a Kano, Najeriya. Muna cikin kitabu Ko Babu Taubati. Zamu tashi hadisi na 17 da muka tsallake shi wancan satin. Malam yace wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. دوان دي توبا كافين رانا تفتو دغا مفادتا تو الله زي كرب توبانسا. حديث إمام مسلم نيروي توشي حديث ندبو بيو دريبكو دا إداؤكو. Abinda ake nufi da qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha, kafin rana ta fito daga mafadarta. Nayi bayani satin da ya gabata cewa ita tuban nan da ake tana da wata kofa ne da take bi ta yamma. Duk wanda ya tuba wannan kofar tana tafiya ta inda rana take fadawa, kofar da rana take fadawa, to nan ne kofar tuba na bayin Allah. To Allah yana karban tuban mutum ma dama rana tana fitowa ta gabar ta fada ta yamma, kenan kofar tana nan tunda in rana ta fito ta gabar kaga wurin abu da yake. To duk ranar da Allah ya kiyaye aka wayi gari aka ga rana ta bullo ta yamma da safe, maimakon ta fito ta gabar sai aga ta bullo ta yamma, to duk abinda mutum ya aikata ko ya daga hannu ya tuba Allah bai karɓi tuban shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ita ce wannan aya ta suratul an'ami aya ta 158 da take nuna ranar da imanin mai imani ba zai amfani ba, ranar da tuban mai tuba ba zai amfani ba, ko kuma mutum ya aikata duk wani abu na alkhairi. Yanzu da za ka yi sadaka, kai sadaka Allah ba zai karɓa ladan ba. Kai laifi wai bari ka dauki wani abu ka tuba dan Allah ya yafe maka, Allah bai zai karba ba. Kana kafiri kace bari ka tuba ka zama musulmi, Allah bai zai karba ba. Kai fasikanci bari ka dawo ka zama mai imani, Allah bai zai karba ba. Malamai suka ce fa idza ra'ahuman nasu ko ra'ahan nasu i'amanu ajma'una. Idan mutane wai suka ga rana ta fito ta yamma mai kwanta fito ta gabar, wai kawai sai kowa ya ce yayi imani, sai kowa ya ce ya yarda da Allah. Wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha, duk sun ce sun yi imani sun yarda, amma a lokacin imanin bai zai amfani ba, kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari. Hadisin gargara mun karanta shi satin da ya wuce. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حديث أبي عبد الرحمن Abdullah bin Umar ibn Khattab kenan, wanda hadisi ne hasan bi shawahidi, Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da Imam Ahmad da Imam al-Baghawi a sharh sunna da Ibn Majah da Ibn Hibban da Imam al-Hakim kai. Hadisin mu na gaba, wa Anzir bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin As-Sal radiyallahu anhu as'aluhu anil mashi anil khuffaini ala al-khuffaini faqala ma jaa bika ya Zir faqultu ibtigha' al-ilmi qala inna al-malaikata tada'u ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yatlubu. Hadisi na 19 kenan. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزئ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهوا من صوته هاؤم، فقلت له ويحك اخضت من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا اخضت. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. وانا حديث ميزو إمام الترمذي يرويتوشي ابن ماجه ya ruwaito shi, Imam Ahmad ya ruwaito shi, Imam At-Tayalisi ya ruwaito shi, Al-Humaydi a cikin Musnad, Abdul Razzaq a cikin Al-Musannaf, Ibn Hibban, Tabarani, Abu Nu'aym, Ibn Khuzaima, Al-Baghawi, Ibn Jarir At-Tabari, Al-Baihaqi, Ibn Adi, dukkan su waɗannan gaba ɗaya sun ruwaito wannan hadisin daga hanyar Asim ibn Abi An-Najud al-Kufi kenan, daga Zir bin Hubaysh, daga Safwan ibn Asal. Hadisin dai a takaice isnadin sa mai kyau ne, mazajen da suka ruwaito hadisin amintattun mutane ne, a kuma an yarda da su banda Asim. Shi Asim ibn Abi An-Najud al-Kufi babban malami ne a kira'a, a karatun Qur'ani kowa ya san shi, amma a hadisi kuma hasanul hadis, in ya rawaito hadisi hadisin hasan ne. Alhamdulillah Allah ya bashi biyu, a wajen Qur'ani suna gaba, su ne manyan. A hadisi kuma in ya rawaito hadisi hadisi ne hasan. To shi wannan hadisin yana magana akan abubuwa ne da yawa. Na farko dai shi Zir ibn Hubaysh ya ce ya je gurin Safwan ibn As-Sal, dukkansu sahabbai ne. Asalin abin da ya kai shi ne ya yi tambaya akan hukuncin safa akan huffi. Huffi wani takalmi ne da ake sa shi mai kamar safa na fata, ya rufe kafa gaba daya har idan sawu duka. Manzo Allah yana sa shi, sahabbai suna sawa, kuma hadisan da suka zo akan halaccin mutum yayi shafa akan hufi hadisai ne mutawatirai, babu wani shakka, babu kokanto akan su. Abinda ake nufi, idan mutum yayi alwala, cikakkiyar alwala, sai ya daura wannan huffin bayan yayi alwala, to yana da dama yayi shafa akan huffin nan yini ɗaya da kwana ɗaya, kar ya cire kafarsa daga cikin huffin nan, yayi yini ya kwana, ya kwana yayi yini. Wannan rahusa ce. Idan kuma mutum matafiyi ne, yana da dama ya yi kwana uku da yini uku, kwana uku da yini uku. In baka gane huffi ba, safarka yanzu, safa tana da hukunci ɗaya da huffi. Idan mutum yana so, musamman yanzu lokacin da sanyi zai shigo, ka yi ta shafa a kan safarka, ba sai ka kwaɓe ta ba in za ka yi alwala. To ga yanda ake yi. Na farko, da safe in za ka fita, to ka yi alwala sai ka ɗora safar. Sharaɗi ne, sai in ka ɗora safar da alwala, to shi ne kake da daman ka yi ta shafa a kan safarka a cikin alwalolin da za su zo nan gaba. Amma wanda ya sanya huffi ko ya sanya safa ba tare da ya yi alwala kafin ya sa huffin ba, cikakkiyar alwala ba, to ba shi da ƴancin in ya zo alwalar sallar azan ya yi shafa a kan safarsa. Me yasa? Saboda bai sa safan a kan tahara kamila ba, sai dai ya cire safarsa ya yi alwalar cikakkiya, ya daɗa mai da safar, to next alwala ta la'asar da zai yi, to sai ya shafa a kai. Yawanci ‘yan uwa ana amfani da safa, idan mutum yana so ya ci moriyar safarsa, to ya sa ta da alwala cikakkiya. Wannan hukuncin kuma ya shafi maza da mata gaba ɗaya, sai ka ɗaura alwala, sai ka ɗaura safarka. Ya halatta ka yi sallolin yinin nan gaba ɗaya kana shafa a kai. Sannan washe gari ma haka, ka kwana zuwa washe gari, kaga ka yi yini da kwana ɗaya. Idan kuma kana kan tafiya ne ma, musafiri ne kai, to an baka bonus na kwana uku, kakka cire safan nan, sai dai in wanka ka yi, kaga za ka cire. Amma a kwana uku nan in baka yi wanka ba, ya halatta kai ta shafa a kan safarka kwana uku, in dai matafiyi ne kai, kwana uku da yini uku. Wannan garaɓasa ce ƙwarai. To ba shi kaɗai ba, hatta masu takalma irin kwafta-kwaftan takalma ɗin nan, su ma suna da wannan damar. Manya-manyan takalma, ko dai irin takalman masu gini, injiniyoyi masu gini, ka san suna sa wani takalmi, kaga yana da wahalar cirewa. To shi ma kana da daman kai wannan, ka yi ni ka kwana, kana shafa a kansa. Amma shi kuma da sharaɗin da shi za ka yi sallah. Dan duk wanda ya shafa a kan safa ko takalmi, to ba zai kuma ya cire safar ba, ya shigo masallaci, to ai ka cire wani ɓangaren alwalarka, da haka sai kai sallah da takalminka. Shi ma in matafiyi ne, kwana uku da yini uku. Wannan ita ce rahusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar. To shi wannan zir, sunan mutum ne Zir ibn Hubaysh, ya zo wajen Safwan. Akwai Sufyan, akwai Safwan, an gani? Sufyan bi Sin, Safwan bi Sad. Sufyan, Safwan, duk sunan nake ne differently. To wannan Safwan ne Ibn Asal, yace na zo wajen sa ina tambayar sa dangane da shafa akan huffe nan guda biyu. Wannan huffi ko safa da ake shafa a kai normal kamar yadda aka san ana shafa akan masu yin shafa akan safa ba wahala ba a shafan kasan iya saman kawai ake shafa saman kawai ake shafa yanzu nan wannan kafa ta ce mu dauka ina da safa kawai idan nazo da jika a hannuna kun ga hannuna haka wannan da wannan ko to kawai sai kai haka shikenan ka shafo daga sama nan daya kafar sannunka na hagun ya tabo nan dunduniyar sai ka jawo kai sama shikenan ba a shafa ƙasa Ali ibn Abi Talib ya ce da addinin musulunci da ra'ayi ne da ra'ayi ne musulunci da ya kamata an zo shafa akan safa ko huffi a ce a daga ƙasan abi a shafa amma abun mamaki shari'a idan an zo ba a shafa ƙasan kawai saman fat ka gama shafin hannunka haka sai ka shimfida akan safan nan kuma ɗaya hannunka hagu sai ya taɓo dunduniyar haka in ma da hannu ɗaya ne ka jawo ka kewaya kai haka shikenan sauke ta ka gama kaga wannan musamman kai dalibi da kake gaggawa ana lacca fi ka gama ka ce to an yafi maka sauki na san shi dan adam kullun yana neman ya samu rahusa shafa akan safa din nan ko shafa akan kufi hadisai ne ingantattu mutawatirai ko kura ko datti babu akan su da kana da wannan dama to shine saboda muhimmancin wannan ibada wannan sahabi wannan bawan Allah yazo yake tambayan wannan sahabi sai shi sahabi yace da shi ma ja abika ya zir me yazo da kai ya kai zir ibnu hubaysh me ya kawo ka yace ibtigha al-ilm ranka dade neman ilimi ne ya kawo ni wajenka takanas ta Kano yayi tafiyayya ya tafi wajen malaminsa dan tambayan sa hadisi daya su ada suna mutunta karatu akan hadisi daya fa sai mutun yayi tafiyan da za a yi watanni ba a je gari ba akwai wanda suka yi tafiya arhila fi talabil ilmi akan hadisi guda daya yake tsammanin wani malami ya jiyo shi a gari kaza zai yi sallama da iyalinsa ko ya dawo ko bai dawo ba dan ya je karɓo wannan hadisin kwaya daya mun ko yanzu kaga alhamdulillah a cikin volume daya an hada mana hadisai wajen guda kusan 1000 Allah ya bada sauki mala alhamdulillah su da din ga karancin samun hadisan ga kuma zurfin tsoron Allah mu kuma yanzu ga su hadisan birjik ga karancin tsoron Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un قال يتي إنا مك البشر إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب للي ملائكة الله سنا شمبت بكا بكانسو شيني تضع أجنحتها أبنى أكي نفي سنا كنكن دكي سنا ينسكوني قدك ميني من إلمي ملائكة الله كنسا إندي تالبيني ميني من إلمي mala'iku suna shimfida masa fukafukai na jin kai da tausayi da girmamawa da yadda da abinda shi dalibin yake yi kullum inda mutum ya tafi karatu ya je neman ilimi kuma kaga abun mamaki sai aka ce ni dalibin ilmi ga me neman ilimi duk wani ilimi saboda Allah ya gina rayuwar dan adam akan ilimi da na addini da na yau da gobe da rayuwa shi ilimi abun so ne ko na sharri ne ana son sa ko ilimin sharri ne ka san shi wannan ba laifi bane Huzaifa ibn al-Yamani yace kanan nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa'a fihi mutane sahabbai sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan alheri suke tambayan annabi ilimin alheri ni ko in nazo akan sharri nake tambayan sa duk abin da yake na sharri ne annabi ya sani in ce ga yamu dan haka duk sunan munafikai Huzaifa ya san su annabi duk ya lissafa masa yace kaga wani wani da kake ganin sai na zuwa gaba kare rude ka munafiki ne kaga wani wani da ke ga yana tafiya jihadi yana rike takobi munafiki ne wani wani munafiki ne kaga wannan ai ilimi ne na sharri amma ya neme shi yace dan kada in fada ciki wata rana da annabi ya saki list din na munafikan wa Huzaifa kawai sai Umar ya bi shi yace ina roƙonka saboda Allah dan girman Allah ka duba mun cikin list din da annabi ya bayar na munafikai ina cikin su Umar fa Huzaifa yace yayi shiru yace wannan ilimi ne da annabi yake bance ni da shi dan haka bai faɗi shi a munbari ba baka ciki kar wani ya sake zuwa ya tambaye ni akwai hikimomi da suka sa annabi ya kiya bada lissafin sunan munafikan dan wani abu zai iya faruwa amma Huzaifa duk ya san su to mahallin shahid mallan duba duba imani irin na Umar duba kusanci da Umar yake da shi da Allah amma yana jin tsoron kar a ce ya zama munafiki ina gani da kai Allahu alam to anan gurin kun ga ilimin ai ba na alheri bane yace ina jin tsoron kada in fada ciki da haka in mutum yaje koyo wani ilimi na sharri ba wai dan yayi sharrin ba a'a dan ya san yanda ake kar a cutar da shi wannan abu ne mai kyau kuma bai kamata musulmi su zauna wasu abubuwan da ake ba san su ba ya kamata a san su kuna da ilimi akai dan in wani yazo yana yi kun san wannan abun ba wai kawai ku zama dinkin ba yanzu ilimin kera bindiga ai kashe mutane take yi zaka iya cewa sharri ne a wani bangare amma musulmi bai kamata ya zauna bai iya ba in aka je aka ta kerawa aka zo ana ta kashe kufa ka iya ka rike ka gane saboda wata ran zai iya maka amfani ilimin sanin wane na kaza ne ko mai kaza ne mai dabi'a kaza ne ba abu ne mai kyau da za a faɗa ba amma sanin sa zai baka kariya kai kanka fada kuma ba za ka bari wani ya fada ba ilimin sanin nuclear bomb ilimin sanin kaza wasu ilimin muka ne da ake yi wata ila ana amfani da su ai bomb din da zai halakar da duniya ko ya halakar da kasa mutum in yaje ya koye shi dan ya sani ya bawa kasarsa kariya ko ya bawa al'ummarsa kariya ko ya bawa kansa kariya duk ba laifi bane abinda yake zama aibu ka koyi wannan ilimin sannan me ka zo ka wato ka zo ka dabbaka shi akwai wasu ayyukan da ake gani kaman aiki ne na munafurci aiki ne na leƙen asiri aiki ne na kaza sai mutum ya ce Allah kiyaye ya zan je in jefa kaina aikin munafurci kai kullun kana dan bin leƙen asiri ba haka bane dole ne mu samu participation na musulmi a cikin kowane irin aiki yanzu duniya ta waye an ci gaba ba yanda za a yi mu zo mu shiga ɗakunan mu ko gidajen mu garurukan mu je mu zauna wai akwai wani wurin da babu mu ba daidai bane ko ina ka gyara niyyarka ka shiga kai ka san me ya shigar da kai saninka kana ciki zai sa a ɗaga wa addinin Allah ƙafa wani makircin da za a shirya don a cutar da musulunci ko al'ummarka ko jiharka ko ɓangarenka ganin cewa kai ɗan wannan ɓangaren ne kuma ƙwararre ne akan wannan abu zai sa a ɗaga ma ƙafa ba sai na kira muku aiki kaza aiki kaza aiki kaza aiki kaza ba da haka wanda yake ganin da saboda fahimtar addini ko yana ganin yana da tsantseni ko yake kaza cewa ba zan shiga aikin kaza ba saboda kaza kaza ne a'a ba haka bane kyautata niyyarka shiga Allah ya sani ka shiga ne dan ka zama representative na al'ummar musulmi zo a wayi gari a ce ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza a duba gaba ɗaya babu wani musulmi dan arewa ko ɗaya a ciki it is really very very bad and unfortunate bai ba da haka ku shiga ku kutsa ɗalibai in kun yi karatu duk inda ake aiki a Najeriya nan ka shiga da kyakkyawar niyya ka shiga da niyyar zaka kare al'ummarka ne dan wataran kai za a tura a ce ka je kai a cikin barna da za a yi guda 100 in ka rage kai guda 70 ka kadar da 30 ba ka rage ba da ka je ka bari wani ya shiga ya je yayi guda 100 gaba daya fa wannan fiqhu ne fahimta ce da haka dole ne sai mun samu wakilci a can a can a can a can a can in ba haka ba to akwai damuwa da haka ilimi ku je ku yi karatu kun ga Allah da yazo magana akan ilimi cewa iqra bai fa specify yace kawai karanta qur'ani kawai ba karanta hadisi kawai ba karanta luga ba a yi karatu kawai iqra komi karanta manzon Allah fa hatta kai ga sallallahu alaihi wasallama akan je yaki a kamo kafirai ribatattun yaki kafirai ƴan wasu kasashe masu wani ilimi da wani yare daban wanda ƴaƴan musulmi a Madina Laraba ba su sani ba suna kafiran annabi yace ku rike mana su fansas su shine ku tara mana su zamu tura musu yaran mu ƴan Madina su je su koya musu wannan yaren rukan wannan ilimin mukan wannan ilimin ai ba na Qur'ani bane ba na hadisi bane ba ilimin fiqhu bane ba na luga bane ba na balaga bane ilimi ne na zamani ilimi ne na yaren rika to yaya wani zai zo ya ce wai ka je kai karatun boko ko kai karatun kaza wai wai wannan bai halatta ba ko haram ne ko na sauran su ha to ya akai annabi ya tura waɗannan yaran Madina a Madina akai wannan fa kafirai ne aka kawo su annabi ya ce ku kawo su ku tura musu ƴaƴan musulmi su koya musu wannan karatukan dan saboda in sun yi tafiya sun je kasashe kaza su ma su zama sun iya sahabban annabi da yawan su akwai wanda suka tafi wasu kasashen da ba na musulmi ba wani yace a wata ɗaya na koyo yaran gaba ɗaya na dawo wani yace a sati biyu na koyo yaran gaba ɗaya duk wannan yana nan a rubuce fa mutum ya tashi ai kaga ce da ya tafi ai ba Qur'ani ya je koya ba ba hadisi ya je koya ba ba fiqhu ya je koya ba ba kaza ya je koya ba ilimi ne na zamani yare ne ya je ya koya da abin da zai iya hada kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza da haka shi ilimi abun so ne yanzu hatta zuwa akai wata rana ana magana akan dabino sahabbai sai suke gaya masa ai akwai wani ilimi akan dabino ma'ana wannan ilimin agriculture kenan menene ya fitar formula da aka fitar ai idan an dauko furan wancan dabinan namiji da wancan mace in aka hada aka musu kilili kawai sai ta rinka haihuwa sai ya rinka ba da yaya manzon Allah ya ce antum a'lamu biduniyakum yace ku kun fi ni sanin duniyar ku wannan ilimi ne ai na zamani ilimi ne na agri science ai ilimi ne na hada tsiro da tsiro ya haifar amma sahabbai ne suka zo da shi annabi kansa bai sani ba kuma ya yaba akai irin waɗannan misalai suna nan da yawa a cikin addinin musulunci wanda sahabbai suka yi da tabi'ai suka yi da kaza da kaza da kaza da sauran suka yi yanzu ku duba yanzu ilimi na likitanci duk ilimi da ku sani likitanci asalin sa gabaki ɗayan sa ilimin harkar magani da sanin lafiyar dan adam daga addinin musulunci aka samo shi su Ibn Sina sune iyayen gidan ilimin ba wani formula da wani dan medicine ko wani likitan zamani zai yi karatu ya je karatun ta ƙarshe ya ƙure karatun bai ambaci malaman musulunci ba a ƙarshe peak din in an je malaman musulunci su suka kawo ilimin duba yanda wannan ilimin yau a duniya ya yadu ake amfanuwa da shi dan haka musulunci addini ne da ke promoting neman ilimi duk wanda yake yin karatu kada ya rena wannan karatun da yake yi kana da wani amfani da zai amfana da mutane yanzu wannan hutar da nake take kallo na yanzu ai ba Qur'ani ba hadisi aka yi ta tsaban lissafi ne na bature da hada-hada ko to yanzu daidai ne musulmi ya zauna ya ce ba zan je in yi ilimin da zan koyi wannan ba in zo na yi in taimaki duniyar musulunci wannan abun duk ilimi ne ya kawo shi wannan microphone din ilimi ne ya kawo shi wannan kofin ilimi ne ya kawo shi bincike menene ilimi daman ka hada wancan ka hada wannan ka hada ya bada wani abu shine ilimin ai saboda ka jahilci da rashin sanin addini shike sa mutum ya kori wani ilimi ya ce wai musulmi ba zai je koyi wani ilimi ba ba daidai bane ina so na gaya muku an ci gaba an yi nisa yanzu bari mu buga muku misali wannan Falastinawan da kuke gani Falastinawan nan da ake ta kashe su ake ta musu ta'addanci Yahudawa suka sa musu kafan zuka mala an yi shekarun da a duk duniya babu al'ummar da ta kai su sani yadda ake sarrafa dalma, kuma har yanzu da ba dan raunin da take shi kowani alminiyon da ka sani insha Allah almi wato ba Falastini Allah ya bashi ilimi ya ake sarrafa shi hanyoyi dubun dubata. Mutane ne da sun yi bincike, suna kan bincike da aka tsare musu hanya ta waje, sai suka yi ta tono a cikin rami fa, sai su tono daga inda suke sai sun fita har wata kasa, suna yi a hankali da shekaru, suna technology su yana ba su samar da haske, ba sai sun tada generator ba, ba sai sun ainihin kaza ba, sai sun yi kaza sun yi kaza duk suke yi har suka waye gari. Mutanen da da suna yaƙi da duwatsu fa, da dutse suke yaƙi da dutse, suna jifan dan Isra'ila ba Yahudi, yau gashi har su ma suna iya yin bindiga da za ta harbo jirgi a tsakanin minti 9 a kwanakin nan da suka wuce, a cikin minti 9 sai da suka saukar da jirgin Isra'ila guda wajen 28 a minti 9, amma fa kar ka manta an toshe musu boda, ba a shigar da rodi, ba a shigar da ruwa, ba a shigar da karfe, ba a shigar da kaza, yaya suka yi sabar ilimi da bincike har yau suka iya yin wani jirgi da zai tashi yana dauke da mutum daya kamar mashin yu ya tashi je har Tel Aviv ya sauka ya kai farmaki kuma ya sake dawowa. Ilimi, bincike, duba kwarewar Isra'ila, duba basirar Isra'ila akan harkar tsaro, in an tafi in an je Isra'ila fatiha kenan, kai duk wata ƙasa da kuka sani a duniya takan ɗauki sojojinta ta kai su Isra'ila dan a koya musu makirci da iya tsaro. Amma ka duba ƴan Falastina wannan ƴan tsiraru da basu kai sun kawo ba, suka iya breaking network ɗin Isra'ila gaba ɗaya na wajen awa 10 suka datse. Isra'ila fa ko tsuntsu ne ya taso zai shiga Falastina fa tana fa ganin shi kome, amma har suka iya breaking network ɗin su suka tashi da jiragen su suka kai babban birnin suka je suka ta kai musu farmaki, aka ɗebi awanni ba san inda suke ba, ina network ɗin an yi breaking ɗin sa da me ilimi. Kar wani mutum musulmi ya zauna yana bacci wallahi, kullun su ake a rinka research bincike, akwai abubuwan da wallahi malam bincike zaka zo kai, zaka zo kai abinda wasu ma turan ba su yi shi ba. Wallahi malam wani yaro yazo ya same ni dan jami'a ne, yace malam ka gani nake gane, wallahi malam anan inda zan dan samu dan jari ka dan sai na ma gidan radio anan inda kake, nace saboda Allah, yace wallahi ko zan yi shi, yace kuma jirgin nan da kake gani yana tashi, ina da hada hadan da zan yi malam da basira ta, in Allah ya sa da in na dauko mashin kaza na hada kaza nayi kaza, ai a chemistry an ce mana in mun yi kaza muka hada da kaza zai bayar da kaza, in mun yi kaza mun yi kaza zai bayar da kaza, wallahi malam zan iya abin da zan tashi shi dai ba ni da karfin jarin da zan iya masa inji mai nauyin da zai iya dauka abu kaza, amma dan in tashe shi ya je da wallahi zan tashe shi. Wannan ni na zauna da yaron nan dan talaka ne miskini bai da komai, amma akwai basira. To yaya mutum zai ce wai kar aje ai bincike kada ai ilimi ai ba kaza, a addinin musulunci kofarsa a bude take, ku yi karatu ku yi bincike, kuma duk wanda ya iya wani abu, duk wanda ya iya wani abu to ina tabbatar muku ya rubuta wannan abun ya ajiye shi, in bai yi amfani yau ba gobe zai amfani. Kai in ma zaka mutu ba kai baka koya yayanka, da kai ce neman ilimi ne kawai, kai kuma nazo ne wajen ilimin da ka sani kenan, duk wanda yake da abinda zaka karu da shi ya kamata ka je ka koyi karatu a wajensa, ka je ka koyi ilimi a wajensa, kuma duk wani mai ilimi malam ana bukatar sa. Barin muku albishir, duk wani mai ilimi baya zaman banza a duniya sai Allah ya bashi wani daukaka, ko ya yake ko ilimin nan ne mai kuwa dan ku sai an neme shi, duk yanda ka kai da wadata sai ka bukaci mai ilimi, ko a gidan da zaka zauna, ko motar da zaka hau, ko abincin da zaka ci, ko sai ka bukaci mai ilimi. Kuma magana ta Allah, tuntunin duniya ta waye akan harkar technology da sciences, bai kamata al'ummar musulmi a bar mu a baya ba, akwai abubuwan da wallahi an mana nisa nesa ba kusa ba. So amfanin karatu a jami'a dabbaka shi, kuma gwamnati ta rinka taimakon masu kwakwale da basira su yi karatu, mu huta da wulakanci, mu huta da kaskanci,
mu huta da ci baya, wai muna nan muna zaune fa, yanzu daidai da fitila da zamu shiga ban daki, wai muna jira wai sai an kawo mana ita daga China, common fitila. Menene fitilan? Wallahi wani dalibi na dan kasuwa ce, mun yace wallahi malam mata ne kananan yara da kuma yara samari a cikin gidajen su a dakunan suke wannan fitilun nan da kuke yi cewa wane ne mai rakani kashin nan mai dan hasken nan, duk fitilun da muke yi muke sawa a dakunan mu masu yan kanana kanana abun, wallahi a cikin gidaje ake su, ba wai factory akai ba. Yarinya ce kawai za ta zauna ta hada wannan ta hada wannan ta hada wannan, ko sai ta siyo packet sai ta siyo wani fa, sunan wani ne fa, sunan wani dan China ne ma sunan fitilan, wallahi alazimu malam. Sai su yi su hada gwamnati na taimakon su, sai mutum ya sayo kwali, sai ya sa kwalin a buga mai sunansa da sticker sa da registration number din sa, shikenan sai kaga yayi karfi yana fitar da kaza yana fitar da kaza. Ilimi bincike yaya mu zamu zauna a baya? A nan na san yaro, wallahi akwai yaron da na san yace wallahi malam zai iya hada maka wuta, wuta zai iya tashin ta tashe ta ba sai ba tare da an sa fetur ko an sa kanandir ba, zai tayar da ita kuma za ta samu za ta biya bukata. Bincike suna nan abubuwa masu tarin yawa, dan haka kar mu koma baya da mazan mu da matan mu, kuma lalle a rinka taimakon masu ilimi, in ba haka ba kuma haka zamu yi ta dankwafewa, komai sai an yi mana takalmi, muna jiran sai an kawo mana daga Italy komai takalmi, me a cikin sa, fata ne da katako ake hadawa yi. Wai yanzu wannan hula Zannabi kar, wai har China wai sun dauka wai ana yiwo ta wai daga China saboda sun rena mana hankali. Zannabi kar ba, wallahi alazim malam Zannabi kar, akwai wai yan China sun dauki basirar ta mu sun sace suna yi. Yanzu nan ranar ina karatu na fada, kaje nan kofar Wambai anan cikin Kano akwai yara masu basira, wallahi idan suka yi maka takalmi yanda ka san daga Italy aka yiwo shi, daga Faransa aka yiwo shi, amma mai yayan talakawa ne a soran kofar gida suke yi, da makera kwalkwalkwal da kusa da waye suke da gam suke ta likewa da hannu locally. Masu kudin mu sun rike kudin su, ba za su taimake su ba, ba za su yi factorin ba su taimaka. Yau yanzu gado fa duk wanda zai aurar da yansa wai sai ya tafi wai Dubai wai yana neman gado, katako ne fa. Me wannan katako yanzu ba za a iya sarrafa shi ba wannan? To yanzu wannan katakon da yake gaban mu wallahi ba a Najeriya aka yi shi ba, a China ake yin sa. Wannan common katakon me ne? Plywood ne fa, it's just plywood. Kera shi kawai za a duk kuma abin da ke so, akwai abin da computer ba za ta yi maka. Amma an dankwafe basirar masu basira, har yanzu muna locally muke sarrafa katako. Wai yanzu har yanzu zaka je gurin carpenter mu ya soka fensir a nan kunnensa yana yanka katako ijiji, an daina wannan kana shirme, duniya ta yi nisa. Yanzu zama ake a saka katakon a inji, ake sa shi a inji sai a daddanna masa kaza kaza, ya bada shape kaza ya kaza ya kaza, duk lauye lauye da ka sani inji yake yin sa. Amma mallan ina masu kudin mu ba san da wadannan injinan ba. Wannan robar ba mutum zai bude kamfani na ruwa bai san yadda zai samu wannan robar ba. Amma wallahi alazim mallan a cikin ɗakin ka zaka iya kawo injin da zai maka wannan robar, wannan robar mallan sirinjin allura fa mun waye gari fa, sirinjin allura duk arewa akwai lokacin da duk arewa babu wani factory da yake yin shi. Sirinji na soka allura akwai na asibitin da zaka je ko private ko na gwamnati babu, dubo wani business dubo wani market da ba a san da shi ba, a wani wuri suke yi su kawo kun mu siya ruwa, ruwa da ake daurawa mara lafiya ruwa, ai kun san ruwa ko ba ana sha, ya sha ruwa kaza ya sha ruwa kaza ma, da Allah ka bincika mun a garin ku a state din ku a wani company ake wannan ruwan. Na baka assignment har in medicine a cikin ku, ce maka za a yi daga kudu ake kawo shi daga gari kaza ake kamfanin da ake yin sirinjin allura a Najeriya, wallahi bai fa'ir ga ba kwaya kaza ne, common roba ce ga ta nan, ballantana kaza ballantana kaza, ga sunan dai abubuwa mallan Allah dai sauke kawai, Allah gyara mana halin mu. So nayi wannan bayani ne saboda na san akwai dalibai masu fasaha, akwai dalibai masu basira, ku yi karatu da kishi, kuma dole idan mutum yayi karatu ya nemi kudi, dan gaskiya zaka zo kai karatun ka gama turancin ka, in baka da kudi su zubar da kai wallahi, ka nemi kudin da zaka ji promoting karatun, ko ka hada kai da wani mai kudi da zai taimake ka, an fahimce ni? Tayyib, sai yace masa mala'ikun Allah suna shimfida fukafukansu ga dukkan mai neman ilimi din yadda da abin da yake. Fa qultu innahu qad hakka fi sadri almas'al khufaini ba'da alghaid walbu, yace a raina ya darsu min a raina hukuncin ko halaccin inji cewa ya halatta na shafa na yi shafa akan huffi bayan nayi bayan gida bayan nayi ainihin wato bawali kalmar hakka shakka hakka fi sadri shakka fi sadri hakka fi sadri taraddada fi sadri ya kai mun ya komo mun ina jin cewa ko na iya yi bayan na saka safa ko na saka huffi in nayi bayan gida zan saki alwala na yi shafa akan huffi na kawai fa qultu innahu sai kike cewa wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma mutun ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ji'tu as'aluka sai nazo ina tambayanka kai a matsayinka na sahabi hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an ko kaji annabi yana ambatan wannan hukunci akan wannan koya yake dalana mu yace kwarai kana ya'muruna annabi ya kasance yana umarta mu idza kunna safaran aw musafirina in mun kasance mun yi tafiya ko muna kan tafiya idan muna kan tafiya ko muna cikin matafiya Allah nan zai akhifafana kar mu cire huffin mu takalmi na huffi da na muku bayani thalathata ayyamin kana uku walayali kunna da kuma ainihin daren su illa min janabatin mutashafa sai mun yi kwana uku da daren su gaba daya sai dai in mun yi janaba wannan exception ne idan kana cikin shafa akan huffi sai ka kusanci mace ko mace ta kusanci namiji to hukuncin safa akan huffin nan ya kare saboda sai an yi wanka ko mutum ya mafarki yana matsayin sa na namiji ya fitar da maniyi janaba ta zo masa shi ma ba zai ci gaba da shafa akan huffi ba sai ya yi wanka kenan in wani uzuri ya gindaya da sai har in kai wanka to shafa akan huffin ya warware koda a kwana ɗaya ne koda a kwana uku ne in kai matafi ne walakin min gha'idin wa bawlin wa nawm amma banda wai in mutum ya shiga banɗaki da safar ka kai tsuguno kai bayan gida ko kai fitsari ko ma ka kwanta ka sha baccinka in dai ka farka zaka saki alwala shafa akan huffin ka ya halarta abu ɗaya ne yake hana a ci gaba da shafa akan huffi ko safa shine janaba fa qultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an shin ko kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ambata dangane da alhawa abinda ake nufi da alhawa so alhubbu san zuciya ko abinda mutum yake so fa qultu lahu waihak okay sai yace na'am naji قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يجي شي ما دي منا تاره da manzon Allah wata rana muna kan tafiya fa baina nahnu indahu muna wajen annabi da mun sabbi sallallahu alaihi wasallam in an yi tafiya suna makale da manzon Allah suna tattare da shi izna dahu arabiyun sai ga wani mutumin kauye shine a arabi in an ce a arabi jama'a ana nufin mutumin kauye ba wai balaraban kauye ba الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود الله حدود ما عند الله متانن قوي ake nufi ba sai balarabe ba duk wanda yazo daga kauye ko da ba balarabe bane ana ce da shi a arabi shi afwan duk inda mutumin kauye yake afwan shi ana tsammanta masa rashin wayewa wannan tun a cikin musulunci lokacin annabi lokacin sahabbai kuma har yanzu in wani yayi wani abu sai a ce hala dai wannan daga kauye yake ko saboda automatically zai rinka sarrafa kansa a matsayin sa na bakauye ba yanda zai haka dabi'ar sa ta taso shi yasa wani ma in yazo ce kai jama'a ni fa bakauye ne ku kyale ni duk abin da ku ga nayi ku yi hakuri da ni me yasa tasirantuwa da zaman kauyen da rashin wayewa akan wasu abubuwa amma akan samu dan kauye wayayye mai shiga birni mai yawo a duniya to galiban sahabbai in wani abu ya gagare su ba sa iya tambayan annabi suna jin nauyin su yau manzon Allah magana to Allah suke yi Allah ya kawo wani bako mutumin kauye shi kam kai tsaye zai buga tambayar sa sai ga bako ya zo ga dan uwa ya zo to sai yayi abinda zai yi sai kuma su samu ilimi yanzu mutumin da ya zo masallaci kawai fitsari ya kama shi ya cire wandansa a cikin masallaci ya daga zai tsula fitsari sahabbai suka yi kansu za su buge shi annabi yace la la tazrimuhu ku kyale shi kar ku cutar da shi kar ku tsaye da shi masana suka ce annabi ya san hadarin mutum yana tsakiyar fitsari a datse shi ku bar shi yayi wallahi malam mutum yana ana kai 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 sai da ya zube fitsarinsa kuma a cikin masallacin annabi daga kauye yake sai annabi ya ce kai yaka yazo ya zauna yace wannan wurin wuri ne da aka yi shi da zikiri dan zikiri da ambaton Allah da sallah da karatun Qur'ani ba a fitsari anan in za ka yi fitsari a waje ake sai ce to ba a yi aka ce eh ba a yi sai manzo Allah ya ce ku sahabbai ku da kuka je za ku buge shi ku je ku dauko guga ko bokiti guda na ruwa ku zuba akan fitsarin da yi daga nan kun ga aka samu hukuncin in mutun yayi fitsari ya zubar da najasa fitsari in an zuba ruwa kaga fitsarin yana nan amma ruwan ya rinjayi najasa kaga an samu hukunci a shari'a ba sai an dauko tebur an kankare an katse an fitar da ruwan ba ko yanzu in fitsari ya zuba anan kana zuba ruwa shikenan hukunci ya tafi amma banda najasar da take wato solid ne ba liquid ba mai guda-guda kamar yanzu bayan gida kar wani ya zo ya shimfi da gaddari a ce a dauko ruwa ya yayyafa a ai shi kaga abu ne solid ana ganin sa shi wannan sai an dauke shi ina fatan kuna fahimta in dai abu da yake ruwa ne in an sa masa ruwa shikenan ya tafi ya abu ne to kaga an samu hukunci kawai mutumin nan malam yace ya gode sai ya juya hannu ya daga hannu yayi addu'a Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada ya daga hannu yace ya ubangiji ka ji kaina ni da Muhammadu kadai a duniya kar ka ji kan wani ni in dai ba ni da Muhammadu kar ka saurari kowa ka san me ka san balarabe akwai iya bakar magana waɗannan mutanen sahabbai da suka nemi make shi da buge shi yana nufin kada Allah musu rahama shi annabi shi la 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 zo 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 yace laqad dayya dayyaqta dayyaqta wasi'an ka tauye abi mai fadi ka matse shi yaya zaka ce rahamar Allah ni da kai kawai ka hada da kowa haka dai mutumin ne ya tafi ransa a bace saboda yana ganin ba a yi masa daidai ba to Allah ya kara mana fahimta kuma Allah ya hada mu da mutanen kauye yan kware yan arziki to sai ga wani to shi ma sai yayi abin nasa na kauyanci yana zuwa yana ganin manzon Allah sai yayi abin da ba a saba yi ba kawai sai ya kira manzon Allah da karfi bi sautin jahwari da wato high sound ya shouting shine sautin jahwari ya Muhammad kai kai bai ba kawai sai kowa ya juya waye wannan mutum mai daraja mutum mai matsayi sunansa ma ba sa iya kira wallahi malam sahabbai sai in ka ji mutum ya ce ya Muhammad to bako ne bako ne su kam sai dai ka ji suna ya rasulullah ya nabiyallah ya habiballah ya almustafa amma ka ji ya Muhammad da wahala to yau ga wani ya zo daga kauye dan uwa ya ce ya Muhammad annabi ya juya ya gan shi haka wani shi ma ya zo yana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya gan shi daga kauye yake ci bai san shi ba ya zo yana cewa wai ina yake ne ina yake sai aka ce kaga wancan ga can wancan da yake tsakiyar mutane ga yana ta hira da mutane yana dariya ya ce yanzu wancan shi ne Muhammadu aka ce shi ne sai ya ji ya ce to ai shi an gaya musu in dai shi ne da gaske to anan ka faɗa sa baya akwai tambarin naman jikinsa ya yi rawun ya rubuta Muhammadu Rasulullah kamar zobe haka pap amma naman fatar jikin ne Muhammadu Rasulullah yana zuwa sai ya je bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ya je ko magana bai mai ba sai ya sa hannu sai ya fizge mayafin wallahi malam ya janye mayafin ya yi karda shi sai ya zauna ya Muhammad annabi ya gan shi sai ya dariya ya san bako ne to da ya fizge sai ya ga abu ya tabbatar shi ne sai annabi ya ce ai na san me ya kawo ka ka janye mayafin ne dan ka ganshi kuma gashi ka gani ko shikenan aka ci gaba da labari wato malam manzo Allah yana da hakuri ba irin ni da kai ba yanzu kai wani ya kuskure ko hular ka yazo buge maka ai sai ya ji shi a ƙasa ka gama zubar da shi kafin ya farga ma to ya daga mai sauti ya Muhammad fa ajabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi sai manzo Allah shi ma sai ya amsa masa ka san wani lokacin idan mutum yayi wani abu ba daidai ba to a shari'a ya halatta kai masa wani abu makamancin wannan dan ya ji zafi sai ya gane abin da ya maka shi ma ba daidai bane ba ma'ana sai annabi ya mayar masa da sauti irin nashi yace ha'um abin da ake nufi karbi gashi kalmar ha'um kamar khuz ha'um qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ha'um din ana nufin khuz ba ka kira ni ba ha'um gashi gani fa qultu lahu sai mai riwayan sai yace da shi wai ha kawai sai da ka mai tsawa ughdut min sautika sauka ga sautinka ajiye kamar fadawa ne a gidan sarki mutum ya zo yawa sarki wani abu ce kai dan talakawa ladab wani ne wai ya zo wai ya zo wai gidan sarki wai yana addu'a ya daga hannu yana addu'a yana ya Allah sarkin sarakuna ya Allah ya kai sarki sai bafaje ya ce kai saurara ladab ya kira Allah kawai ba maganar sarkin sarakuna wallahi dole aka yi hakura wai ba a isa a ce sarkin kai ga wannan babban sarkin ban fafadi wani sarki bane naga kuna dariya yawa ban fadi na ko ina bane na dai karatu na nayi bayani wanda kuma ya tsargu da shi nake ladab zama in ka zo gidan gurin gidan sarki zama idan kai sai ka ji ana wallahi sai dai ka ji gora fadawa kaf an buge ma gwiwa na dai gabarka dan talakawa wani ya zo yana muna neman alfarma ya mai girma a taimaka mana ai mana kaza muna neman wani fili ne za mu yi kaza muna neman abin da za mu ci ashe ya hada baki da wasu fadawa to shi sarki mulki ne da shi da sarauta bub sai wani ya ce tashi dan talakawa an baka sarki ya baka kuma ba sarki bai bayar ba sai da aka tashi a fada sarki ya kira ce ka daina mai irin haka to shi ma dai ban yi bayanin a ina bane ba da haka duk wanda yake neman wani abu alheri ya kokari ya je gana da yan uwa wanda su za su maka iso yace fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wa sallama kai ka biya hankali kana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku lura da wani abu guda duk inda aka samu babban mutum to sai an samu wasu na kusa da shi da suke wani ladabi in yazo ya ba daidai ba kowa ya kai kuma shi fa ka gane fa shi ba faji ku yi musu uzuri shi fa a wurinsa fa ba wanda ya fi sarkin nan shi a wajen ba faji haka yaro mai gida da yake karkashin mai gida ko yake karkashin shugaban kasa ko gwamna shi ba a wajensa ba wanda ya fi shi dan shi ne mai gidansa na karshe kawai yace sauke sautinka kana wajen annabi waqad nuhita an hada an hana ka haka kaga mutumin nan malam sai ce wallahi la abdu wallahi ba zan sauke sautin ba kai dinwa to za a fara gwamzawa kenan kawai shi mutumin kawai nan sai yace almar'u yuhibbu alqawma wa lamma yalhaq bihim ai mutum yana son mutum yana son mutane ko da bai hadu da su ba ko kuma musamman in ya hadu da su abinda yake nufi wannan mutumin da nazo gun sa har nake daga sauti a kansa ai son sa nake ai kaunar sa nake an ce maka rashin ladabi yasa nake daga mai sauti kauna ce amma mu mutanen kauye mu haka muke ka gane fikihun malam mutumin kauye zai iya maka wani abu kai a wajenka kana ganin cin mutunci ne ko tozarci ne shi ba haka bane a wajensa yanzu wani ya je makunta gidan wani dan uwansa attajiri dan boko da sauransu ya kwanta da safi bayan an dawo asubahi sai ga an shiga gida an sake sabon bacci shi tunda asubayi yake dan lazumin sa ya zauna yana ta jira yana duba koma yana jiran dumami a kawo mai saboda su mutanen kauye karfe 6 sun ci dumami sun tafi gona an kawo musu kokon su daman matan su tunda asuba suke shiga kitchen suke dafa dafa su ya duba ya ga bai gani ba ya duba da ya ga ba zai iya hakura ba kawai sai kama kwankwasa kofa kwankwan da sassare ashe shi abin da yake nufi ina abin karyawa har yanzu 8:09 ashe su gidan ba sa tashi sai 11:30 in sun yi wanka 12 suke breakfast gaba daya ai malam mutumin kauyen ne yace ba zan iya wannan rayuwar ba yace in dai ana so in zauna a gidan nan 6 a kawo min dumame na kawai kuma ka san malam abin tausayi da suka zo kawo masa sai aka turo yarinya sai ta kawo masa dan soyayyen kwai haka rabi da dan dankali yan kwaya uku haka da dan kofin shayi yace me ye wannan mutumin da ake zube mai langa guda na dumame kaji ka kawo masa wani abu da ina ruwan mutumin kawai da wani soyayyen kwai wai rabin kwai kayan marowata kawai wai dankalin ma dan jaraba a yi shi a cika plate barayewa wai sai a kawo wai yan kwaya uku wai kyas da cokali na munafurci wai ka gama kuma ƙarya kake baka koyi ba yace ina koko ba koko tuwo babu ashe su ba tuwo suke ci ba malam bai iya zama bakuntan nan ba tattara kayan sai ya tafi to yanzu kaga wannan zaka ce ya rashin ladabi ya nuna kwadayi ya nuna a dabi'arsa ce haka yake dan haka ku zama masu gane mutane duk inda kaje inda mutane suke to kai musu mu'amala yanda me yanda suke yace fa ma zala yuhaddithuna hatta zakara baban min almagribi annabi bai gushe ba yana ta bamu hadisi har sai da ya ambata mana wata kofa daga ainihin wato ainihin tayamma masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi 40 aw 70 ama fadin wannan kofar malam matafiyi wanda yake kan abun hawa sai ya shekara 40 yana tafiya ko sai ya shekara 70 yana tafiya tsabar length tsawon kofar fa me kan abun hawa fa wanda yake zuga gudu akan raƙumi ko doki fa sai ya shekara 70 bai gama kure fadin kofar nan ba qala sufyan ahadur ruwati sufyan ɗaya daga cikin marwayta hadisin yace kibalar shami wannan kofar tana bangaren sham kasar sham khalaqahu allahu ta'ala kofa ce da allah ya halicce ta yauma khalaqas samawati wal arda ranar da ya halicci sammai da kasai maftuhan litauba kofar nan tana bude tunda allah ya halicci sammai da kasai ya bude kofar nan yace ai ta tuba kaji fadinta shekara 70 matafiyi yana tafiya bai kure ta ba kawai duk wanda yi laifi ya jefa yi istighfari ya tuba hatta tatlu ash-shamsu minhu ba za a rufe ta ba har sai rana ta bullo ta cikin wannan kofa wanda fadinta ya kai shekara tafiya shekara 70 Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin da wannan sa cikin malamai kamar yadda nayi bayani kaga wannan yana nuna mana tausayin Allah jin kayin Allah yana nuna mana mutuba zuwa ga Allah ɗan kwana albishir din nan muku wannan kofar a yanzu haka tana bude gobe ma tana bude duk wanda ya san yana da wani laifi tsakaninsa da mahaliccinsa daga hannu ka roki Allah Allah zai yafe maka wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amina sadiqan Allah ya ce ni mai gafartawa ne ga wanda yayi imani ya aikata aiki mai kyau استغفروا ربكم ثم توبوا اليه كوني مغفره ubangijinku ku tuba zuwa gare shi zina kake yi ka tuba giya kake sha ka tuba sata kake yi ka tuba luwadi kake yi ka tuba barna kake yi ki tuba kowa ya tuba zuwa ga Allah kuma kar wani ya ce wai zai tuba zuwa ga Allah wai sai ya je ya kama kafar wani tashi kurin kai alwala ka daga hannu ka rike hannunka sama kaga ya Allah yanzu din nan kai sallar isha'i zaka iya raka'a biyu ka daga hannu ka ce ya Allah albarkacin hadisin nan da naji Allah duk zunubi na ina neman ka yafe min wallahi malam ba mamaki Allah ya ce ya yafe maka kar ku gaji da tuba tunda ba ku gaji da aikata zunubi ba jama'a muna aikata laifi dare da rana haka annabi ce innakum mukhti'una bil layli wan nahari kuna yin kurakurai da laifuffuka dare da rana ku yawaita tuba ku yawaita istighfari saboda mutuwa bata sallama mutuwa bata bada excuse mutuwa ba ta da ainihin wato wani jinkiri idan ja ajalullah in ajalin ubangiji yazo wallahi kana tafiya akan yasi ka bada ka mutu da ku tuba zuwa ga Allah ku nemi afwar Allah Allah yafe mana Allah ya samu cikakken imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.